الرحيم الحمد لله القائم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكر ونزلناه تنزيلا والصلاة والسلام على من أرسله إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ولا بديان الله وتوفيق سركي للصلاة كفيرا لتا النبي رحمة صلى الله عليه وسلم muna roƙon sa da cikin iyayenmu da malamanmu da surukanmu da ‘yan uwanmu da ‘ya’yanmu da ‘yan uwa waɗanda suka koma da Ubangiji kusa ko nesa Allah ya musu rahama Allah ya haɗa mu aljanna da dausu gobe kiyama. Muassisin wannan ƙungiya a Sheikh Ismail Idris da malam Musa da tauhidi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya musu rahama ya gafarta musu. Khalifan malam na farko shugabanmu jagoranmu Fadilatu Sheikh Muhammad Afani Hajingir muna ƙara roƙa masa Allah ya masa jagora kada Allah ya bashi da hikimar kanshi ko dabarar kanshi Allah ya zama ga isa gare shi Allah ya taimake shi ya taimaki mataimakansa ya ƙara ba mu ikon yi musu da'a yadda Allah yake so ya gare shi hakika wannan aiki wato da aka bani yana da nauyi kwarai da gaske musamman a gaban jagororinmu malumanmu kuma irin wannan babban taro na ƙarawa juna ilimi wanda a bana shi ne wato kashi na 32 kashin wannan nake ƙara ƙasƙantar da kai zuwa ga Ubangiji ina roƙon shi ƙara mana buɗi na alkhairi cikin wannan darussa da za mu gabatar ya ɗora mu akan daidai wannan maudu'i da aka bani shine ƙa'idojin gasar karatun alƙur'ani mai girma da manufofinta to abubuwan da ke cikin wannan maƙala da zan gabatar insha Allahu akwai tarihin gasar da manufofin yin gasar da dalilanta matakan yin gasar majalisar zartaswa ta musabaka ayyukan majalisar daga cikin ayyukan jagororin tafiyar hanyoyin zaben alƙalai sharuɗan zaben alƙalai abubuwan lura ga aikinsu ƙa'idojin da suka shafi 'yan takara kwamitocin musabaka abubuwan lura bayanan ayyukan kwamitoci sai kuma sashi na biyu na makalar wato taron ƙarawa juna sani semina sai matakan yinta abubuwan lura kafa kwamitoci don gudanar da aikin faɗakarwa da abubuwan lura na musamman game da ƙa'idoji da suka shafi waɗannan ayyuka sai kuma rufewa insha Allah farko tarihin gasar karatun alkur'ani mai girma da manufofinta da kuma matakar yinta wannan gasa ta alkur'ani mai girma an fara ta ne a ƙasar Saudi Arabia shekara ta 1399 bayan hijira wacce ta yi daidai da 1979 wadda aka gudanar da wato wadda ake gudanar da ita kowace shekara a garin Makka headquarters musulunci a matsayin gasa ta duniya ƙarƙashin ma'aikatar ilimi da ilmantarwa wacce ƙasashe da ƙungiyoyi na musulmai suke shiga idan aka lissafa bana kenan shekaru 46 an fara wannan musabaka ne a zamanin da sarki wato Khalid bin wato Abdul Aziz yake sarauta a Makka abubuwan guda biyu ne abu na farko a lokacin da yake wannan sarautar kasancewar yana jagorancin al'umma sai ya samu labarin wani taro da Yahudawa da Nasara suka yi akan ci gaban musulunci da musulmi yaya za a yi a shagaltar da yara musamman matasa wajen su kauce daga haddace alqur'ani da aiki da shi saboda haka sai suka yi matsayar cewa a rinka hada kuɗi daga ƙasashe su tilastawa ƙasashe su rinka bada haraji na tilas a tara a shagaltar da su da abin da ya shafi ball ƙwallo saboda haka daga wannan lokacin aka ƙarfafi duk wata ƙasa a duniya sai ta bada haraji wannan World Cup din da ake yi na ball duk kowace ƙasa sai ta bada wannan harajin na tilas to wannan shi ya sanya shi kuma sarki Khalid da ya ji wannan sai tara malamai sai ce to shi kuma yana son su tattauna wani abu ne za a yi yadda zai jawo hankalin matasa wajen haddace alqur'ani da aiki da shi wanda bai saba wa shari'a ba su kuma su je su yi masa wannan binciken su kawo masa to da wannan suka binciko suka kawo kashi na biyu kuma akwai har yanzu taron da aka yi wanda a cikin su Yahudawan ne da Nasarawa suka yi wannan taron a ciki akwai wani mutum da ake ce mashi Dr. Yaqub shi wannan Dr. Yaqub din kafiri ne sai zamanto yana cikin wannan taron to a tattaunawa da suka yi yaya za a yi a shagaltar da yara matasa wajen karatun alqur'ani sai suka yi matsayin abu biyu abu na farko shine a ƙarfafin ball kamar yadda waccan ruwaya take abu na biyu kuma a fito da wani abu wanda zai haɗe su ma larabawan a jawo su tukuna shine a kawo al-arabiyatul haditha waƙe-waƙe a rinka wato ego kuɗi ana bayarwa in mutum ya zo ya yi waƙa ya karya murya a bashi kuɗi da suka yi wannan ittifaki sai aka fara lokacin da suka fara na wannan waƙe-waƙen sai suka ga sun fara nasarar ga wannan ya karanta alqur'ani ya kusa ya haddace amma kuma sai ya koma yin waƙe-waƙe sai a bashi kuɗi masu yawa to wannan ya sanya shi sarki Khalid ya ce a yi masa wannan binciken ana cikin wannan binciken sai wannan Dr. Yaqub din sai Allah ya sa ya musulunta da ya musulunta sai ya zo ƙasar Makka sai ya samu ana tattauna wannan qadiyya sai ce ai lokacin da aka tauna waccan qadiyyar yana cikin taron saboda haka ba magana ball ba ma wannan waƙe-waƙen da kuka ga ana bada kuɗin nan yana cikin abin da suka tauna ake yi saboda haka yana da kyau a samu wannan abin hanya da za a bi domin a daƙile wayannan abubuwan a ci gaba da haddar karatun alqur'ani tunda a lokacin da aka yi wannan taron kafin ya musulunta ai abin da suka ce shine musulmai suna da wata murya guda ɗaya duk duniya suka ce wace irin murya ce suka ce murya alqur'ani a Najeriya irin shaki karantawa a Saudiya haka a Misra haka a ko'ina haka saboda haka wannan abin suke so su daƙile to don haka da aka kawo wannan sai aka bar malamai su je su zauna su kawo yadda za a yi ya zamanto an samu ci gaba wajen haddace alqur'ani da aiki da shi to kafin in kawo hujjojin da suka kawo, bari in kawo tunda an kawo na musabaka ta duniya, bari in faɗi na nan Najeriya tukuna. A nan Najeriya kuma an fara ta ne a shekara ta 1406 bayan hijira, wacce ta daidai da 1986, wato shekaru 7 da farawa a mataki na duniya. Ƙarƙashin Jami'ar Usman Dan Fodiyo, duk da a lokacin da aka fara ana kiranta Jami'ar Sokoto, daga baya ne aka maida ita Jami'ar Usman Dan Fodiyo, wacce ita ce ta ke gudanar da wannan musabaka wato a nan ƙasa Najeriya. Uwar ƙungiya kuma ta Jama'atul Zalatul Bid'ah Iqamatus Sunna ƙarƙashin jagorancin Sheikh Ismail Idris ta fara shiga gasacce a shekara ta 1407 bayan hijira, wacce ta daidai da 1987, shekara ɗaya da farawa kenan. An fara ta a Sokoto, shekara ta biyu a Maiduguri. Cikin wanda suka halarci musabakar a 'yan takara ina cikinsu. Manufofin yin gasar da dalilanta. Ma'aikatar ilimi da ilmantarwa ta ƙasar Saudi Arabia, cibiyar musulunci, ta ƙirƙiro wannan gasa ce don manufofi kamar haka. Na ɗaya, rungumar littafin Allah Al-Qur'ani mai girma da kuma kwadaitar da shi, haddace shi da wato haddasa da tajwidinsa da fassararsa. Na biyu, ƙarfafa 'ya'yan musulmai da samari wajen fuskantar littafin Allah Al-Qur'ani mai girma, wajen lura da haddace shi da aiki da shi. Na uku, don haɗa kan al'ummar musulmi akan littafin Ubangijinsu, wanda shi ne ɗaukakarsa a duniya da tsirarsa a lahira. Daga cikin hujjoji da maluma suka ba da dalilai da suka kafa da za a iya yin gasar karatun Alƙur'ani mai girma, ga kaɗan daga cikinsu. Sun kafa hujja da cewa Ubangiji ya yi umarnin cewa Bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, kuma suka kawo ayar warattilil qur'ana tartila, kuma suka kawo ayar wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Sa'annan daga cikin hadisan da suka kawo akwai hadisin wani abu da ya faru da Sayyidina Umar, Allah ya ƙara masa yadda, khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, da Hisham bin Hakim, wanda gashi nan na rubuta. Wata rana Umar ɗan Khattabi ya sami Hisham yana karatun suratul Furqan. Da ya karanta, sai Sayyidina Umar ya ji ba da wannan ruwayar shi ya iya ba, sai ya riƙe shi ya ce, tun annabi yana da rai kuna ɓata Alƙur'ani. Saboda haka sai kama shi suka taho wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Annabi alaihi salatu wassalam da ya gansu ya ce, Umar sake shi. Da ya sake shi ya ce, me ya faru? Sai ya ce, yana ɓata Alƙur'ani tun kana raye. Sai ya ce, Hisham karanta. Sai Hisham ya karanta Alƙur'ani. Lokacin da ya karanta, da ya gama karatun, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, hakaza unzilat, ya ce haka aka saukar. Sai ya ce, ya Umar kai kuma karanta. Sai Umar ɗan Khattabu shi ma ya karanta. Da ya karanta shi ma sai ya ce masa, hakaza unzilat, ya ce haka aka saukar. Sai maluman suka ce, sun kafa hujja da wannan hadisi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zauna ya yi hukunci matsayin shi na alƙali. Don haka za a iya zama a yi alƙalanci a kan gasar karatun Alƙur'ani. Sa'annan suka kawo wani hadisi na gaba cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, khairukum man ta'allama alƙur'ana wa 'allamahu. Sai kuma suka sake kawo hadisin Abu Huraira na ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. حزوا كأشان حديثا. سأنا نسكا كاو حديثا annabi sallallahu alaihi wasallam yace addibu auladakum ala thalath khisal hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'ati alquran to wayannan kadan daga cikin hujjojin da suka kawo suka gabatarwa sarki Khalid akan za a iya yin gasar karatun alqur'ani bisa ga hujjojin nan na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka aka fara wannan musabaka kuma tunda aka fara har zuwa bana to kasar Saudi Arabia da ta fara wannan gasa ta alqur'ani a mataki na duniya ba ta musabakan mata musabakan maza take yi shi take turowa ayi didda tana yi a matakan da suke yi a iya kasar Saudiya amma a ce za a yi musabaka na mata na duniya su ba sa yi waɗannan manufofi kyawawa su ne suka jawo hankalin uwar kungiya ta jama'atu zalatul bid'a wa iqamatus sunna ta ƙasa shiga wannan gasa ta alqur'ani mai girma a Najeriya tun shekara ta 1987 wato shekaru 38 da suka gabata amma daga shekara ta 1992 zuwa da 97 wannan kungiya ta fara ganin canjin waɗannan manufofi da gasar take tafiya akai a nan Najeriya na farko kin aiki da karantarwa alqur'ani mai girma da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyoyi kamar haka na daya rashin adalci wajen hukuncin alkalai da suka yi musabaka wato da suke yi a musabaka na biyu wa mutsuwa tsakanin maza da mata balagaggu na uku kyamar da shugabannin musabaka suke yi wa ƴan kungiya wato ƴan kungiyar izala a dukkan matakan gasar wanda ake mata danniya da nuna wariya a dukkan jihohi da kananan hukumomi a nan Najeriya wato a fagen musabaka wannan ma ya kamata mu bada misali ko guda ɗaya rashin adalci wajen musabaka wanda duk suka halarci musabakar da aka yi a Katsina to babu shakka sun ga abin da suka gani da idansu dan mu dai tun da aka fara musabaka Sheikh Ismail Idris da mataimakinsa mataimaki na ɗaya wato Sheikh Uthman Muhammad Imam Allah ya ji kanshi da kuma malam da ya gaje shi lokacin a Sheikh Muhammad Athani Hajingir su suka dora mana cewa mu rika tafiya da ƴan takara dan haka ba taɓa wata musabaka ba mu je ba ga musabakar Katsina bayan lokacin da ake cikin karatu a hall akwai wasu da ake so lalle lalle sai su ake so a bawa matsayin to har sai da aka wayi gari wani yana karatu sai tsallake wasu ayoyin amma sai aka rabu da shi sai da manyan maluma alaramomi ciki akwai wato maluma da ake turo su daga Maiduguri da sauransu jihar Borno wallahi sai da duk kusan hall din aka miƙe tsaye ana cewa haram sannan ɗaya alƙalin ya taɓa shi ya ce ya tsallake ayoyi sannan aka mai da shi amma ba a madanja ba sai aka ce koma daga wuri kaza dan ana so dole sai ya ci to lokacin da aka zo za a rufe ran da za a rufe musabakar tunda ba a kutu muke magana ba da wayanda aka yi muna wato tare aka gaya mana wasu suna nan a raye sun sani a wannan shekarar gwamnan jihar Plateau a lokacin wani ne Mr. Fidelis Tabwa shi ya turo mataimakinsa mai martaba Alhaji Halilu Bala Usman yanzu sarki ne ya turo shi ya ce ya zo domin ya shajja'a mu mutanen Plateau a can karfe 7 na safe sai gashi a masaukinmu sai ya ce a tara malaman da muka zo muka taru sai ya ce in mun amince yana so a kira ƴan takarar yayi jawabi muka ce mun yarda da ya kira mu duka muna tsaye sai ya ce to abin da yake so ya gaya mana shine mu yi hakuri amma kuma wallahi tallahi shi bai san abun haka yake ba, dan da mun gaya masa da ya bar inda suke taron nan tun kwana uku ko hudu ya zo ya zauna, amma da ya zo jiya da daddare sai aka gaya masa an gama rabo. Wannan ita ce amsar da yawa abin da ya faɗa da bakin shi kenan, Allah ya sani. Ya ce an gama rabo, saboda haka sakamakon da za ku gani to ku yi haƙuri, ku yi haƙuri. In Allah ya yarda shekara mai zuwa ni ma zan zo da wuri, tunda rabawa yake to ni ma zan zo da wuri a raba da mu. Wannan shi ne abin da ya faɗa. Wayan da ya faɗa muna tare ba mu ‘yan ƙungiyar Izala ba ne kawai, akwai ɗalibai da muka tafi da su daga Al’iman, akwai wanda suke dama wanda suke jan ragamar abin ‘yan jama’ati ne, duk muna tsaye muna ji. Kuma da aka zo aka ba da sakamakon abin da ya faɗan shi aka raba. To, abu na biyu a Lagos, ranar za a rufe musabaka sai aka ce za a rufe ta da yamma kamar yanzu haka bayan la'asar. To bayan azhar akwai ɗaya daga cikin alƙalan mafiya yawa Malam Abubakar ta san shi, shine Sheikh Gwani Durma alƙali. To shine yazo ya same mu a masaukin da aka sauke ƴan takara da sauran mutane, sai ce mana wallahi al'azim, wallahi al'azim, wallahi al'azim. Ya ce ni alkali ne, in ji shi ya ce amma za a faɗi sakamakon da ba shi muka yanke ba, sai ciro aikin da suka yi a naɗa haka takardun, sai ce wannan shi ne sakamakon da muka yi amma ba shi muka yi ba, don haka ni ba zan zauna a karanta don mutane su ɗauka cewa wannan shi ne abin da na yi ba, ni zan tafi in shiga jirgi in koma Maiduguri. Wannan shi ne abin da ya gaya mana. Allah zai tashe mu ranar tashin alkiyama. Saboda haka abin da kuma muka ji shi ne iya abin da aka tattauna aka yi rubuta aka bayar. To mun tsaya a misalai biyu dangane da gwamutsuwa tsakanin maza da mata. Kuwa tun lokacin ga Ashek yana nan, Allah ya saka masa da alkhairi, tun a lokacin yana mataimakin malam yana principal. Idan za mu tafi shi muke zuwa mu samu da malam balaga shi mu je mu same shi, za mu tafi da ‘yan takara maza da mata ya mana wa’azi, daga ƙarshe sai ce to ku nema musu masauki kusa da ku. Abin da yake gaya mana ke ban manta ba. Saboda haka idan muka je musabaka muka ɗebi yara mata, to sai mun nemi inda muke kusa muna jin motsin su, ba ma yadda su zauna a can inda yin takara, saboda muna ganin abin da ake yi ba kyau. Saboda haka wanda kuma isan ya je musabakar Mina da aka yi a UK Bello, idan an tashi musabakar da wanda aka yi da daddare, ka ɗan yi rewinding kaɗan ka ga me ya faru a cikin wannan ciyayin. Wanda ya je musabakar Abuja da aka yi, wanda Malam Abubakar ya zama gwarzon shekara, ka ɗan yi rewinding ɗinta da daddare, in ka fito ana karatun me kake gani, ka ɗan yi rewinding kaɗan. Allah ya sauwake. Abu na uku, ƙyamar da ake wa shugabanni kuma na ƙungiya da ‘yan ƙungiya kaɗan daga ciki. A lokacin jihar Bauchi an san ƙungiyar Izala muna da makarantu, muna karantar da yara za su shiga musabaƙar, amma alƙalan a lokacin gaba ɗayansu ‘ya’yan gidan ɗayar Bauchi ne. Kaf aka ce ɗan Izala ya zo gaban ɗan gidan ɗayar Bauchi, ba sai abin da Allah ya yi ba. To abin da yake kenan, mutanen Bauchi sun san haka. Sannan nan jihar Filato kuma su ba su ma da ‘yan takara mutanen jama’atu, dama gasar da muke a nan Filato daga ƙungiyar Izala sai makaranta Al’ima, muke nan muke musabaka. To amma idan za a yi ko alƙalai za a yi, sai a ce Izala su ba da alƙali ƙwaya ɗaya,
mu da yara amma alƙari ɗaya. Wayanda ba su da makaranta, ba su da ɗalibai, sai su ba da alƙalai biyu. Abin da ake yi kenan. Wanda suke zuwa su kalli musabaka sun san haka ake yi. Saboda haka me yasa sarautar to ta su ci. Amma kuma mu ne da yaran mu za mu karantar da su amma su ne da sarauta. To waɗannan abubuwa yasa ƙungiya ta ɗauki matakai don ganin abin ya gyaru a dawo kan waɗannan kyawawan manufofi da aka gina musabaƙar a kansu don haka ta ɗauki matakai guda huɗu. Mataki na farko gabatar da wa'azozi kan nuna muhimmancin lura da waɗannan manufofi kyawawa na musabaƙar cikin birane da ƙauyuka. Duk inda aka je musabaƙar ƙasa to sai an nana ta irin wayannan. Ai adalci, ai kaza, ai kaza, aka ci ai tawazi akai. Abu na biyu gabatarwa jami'ar wato jami'an musabaka ta ƙasa ta jami'ar Usman Dan Fodiyo nasihu ta hanyar tura wakilai guda biyu. Sun tattauna a Sheikh Ismail Idris, a Sheikh Muhammad Afani Hajingir cewa a tura wakilai guda biyu. Sheikh Ismail Idris ya ce to mu ɗauki ɗaya namu. Mu ɗauki ɗaya wanda ba kai tsaye za a ce namu ba ne don ka su ɗauka mu kaɗai muke son a gyara kawai. Saboda haka ɗauki Al-Hafiz Bala Yusuf Idris Ma'aji gashi a zaune. A ɗauki Al-Hafiz Suleiman Ahmad Abdullah muna alƙalanci da shi a musabaƙar wato jihar Filato. To a haɗa su su tafi Sokoto. Saboda haka suka tafi Sokoto. Abu na uku shine da suka tafi suka ce ga abin da aka aiko su da shi bayan sun gabatar da baki kuma suka gabatar da wasiƙa a rubuce wadda wakilan nan suka tafi da ita. Wannan wasiƙa an gabatar musu da ita ranar 2 ga watan Septemba 1997. Wanda ya karɓi takardar kuma shine Malam Muhammadu Maudai Shuni, jami'in kula da musabaka na wannan lokacin. Shi aka ba wannan takardar, shi suka ba wa. Ga wanda ya jagoranci tafiyar nan Al-Hafiz Bala Yusuf. Na hudu, tunatar da su ta hanyar wayar telefon. Akwai telefon na irin wanda ake waina wannan. In aka yi kwana biyar mako guda, to sai a shege ce ku je ku tunatar da su. Sai mu tafi falon a Sheikh Ismail Idris, Allah ya masa rahama, sai mu wayana a buga sai su ɗauka. Sai ana tunatar da ku maganar takardarmu ya ake ciki, sai su ce ku saurare mu. Ya ake ciki sai ku ce sai su ce ku saurare mu. Duk da waɗannan matakai da uwar ƙungiya ta bi sun ƙi ɗauka balle su gyara. Saboda haka uwar ƙungiya ta kira taronta na ƙasa baki ɗaya a Jos ranar 7 ga watan Nuwamba 1997 ta tattauna waɗannan matsaloli wanda daga ƙarshe ta zartar da shawarar gudanar da musabaƙar Al-Qur'ani mai girma ƙarƙashin majalisar malamai ta ƙasa baki ɗaya wacce Sheikh Ismail Idris yake jagoranta. Aka ce za a rinka gudanar da wannan musabaƙa mai ƙunshe da kyawawan manufofin nan da aka kafa yin musabaƙar tun farko don kiran da ƙungiyar take wa al'umma ya ci gaba da dacewa da aikace-aikacenta. Ba na mantawa a lokacin shugaban majalisar malamai ta jihar Nasarawa Ustaz Shaibu Ismail shi ya miƙe ya ce akramakum Allah, ai mu ma za mu iya yin musabaƙar mu tamu ta kanmu. Mu rabu da su. Sai duk ɗakin taron aka ce wallahi mun goyi baya. Cikin wanda ya nuna ya goyi baya akwai Malam Salu Suleiman Ningi ya ce na goyi baya. Sauran al'umma dukkan muka ce an goyi baya. Sheikh Ismail Idris ya ce to insha Allah za mu ci gaba da yin tamu. Saboda haka a wannan lokacin ne nan take Sheikh Ismail Idris ya naɗa mataimakinsa a wannan lokacin Sheikh Muhammad Afani Hayajingir shi ne wato coordinator mai lura da wannan harka ta musabaka da semina dama yana lura da ita, sannan mataimakinsa kuma Sheikh Dr. Hassan Abubakar Dikko. Dan haka ne aka fara gudanar da wannan taro na musabaka shekaru 28 da suka wuce, ranar 11 zuwa 16 ga watan 11 1418 bayan hijira, wanda ya daidai da 9 zuwa 14 ga watan 5 1998 a babban ɗakin taro na jami'ar Jos, wannan da muke ciki. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Matakan yin gasa. Wannan gasa tana gudana ne a matakai daki-daki kamar haka: gasar makarantu, gasar rassa ta unguwanni, gasar zone idan rassan suna da yawa, sai kuma gasar karamar hukuma, sai ta jiha, sai kuma ta ƙasa baki ɗaya, sai ta duniya baki ɗaya. Ana gudanar da ita ne kowace shekara bisa waɗannan matakai da muka ambata a sama, bayan jihohi sun samu umarni daga ofishin babban jami'inta na ƙasa, wato National Coordinator. Majalisar Zattaswa ta musabaka. Wannan majalisa tana da wakilai 15 ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar malamai ta ƙasa a kowane mataki, amma shugaban kwamitin wannan aiki shine coordinator da mataimakansa da kuma sakatare. Sauran wakilan kwamitin su ne kowane shugaba da sakatare na waɗannan kwamitoci kamar haka, in an naɗa su, su ne shugaban kwamitin alƙalai da sakatare na kyaututtuka, kuɗi da kyaututtuka, da sakatare yaɗa labarai da sakatarensa, saukar baƙi da sakatare, saukar 'yan takara da sakatare, tsaro da lafiya, wanda yanzu an kasa su biyu, akwai tsaro majalisar agaji, lafiya kuma jibhan. Daga cikin ayyukan jagororin tafiyar, na ɗaya akwai sanya lokacin yin gasar da wuri da kuma sanar da inda za a gudanar da ita. Na biyu naɗa alƙalai duk bayan shekaru 3 a mataki na ƙasa, shekaru 2 kuma a matakan jihohi da ƙananan hukumomi. Na uku naɗa wakilan kwamitoci gwargwadon bukata. Na huɗu tattauna nau'in kyaututtuka da za a bayar a gasar. Na biyar kiran babban taro general meeting. Na shida shiryawa da tafiyar da gasar bisa tsarin da suka samu kuma akan lokaci. Na bakwai kyautatawa 'yan kwamiti da abubuwan da suka dace don ƙarfafa su. Na takwas sama musu kuɗaɗen mai na motocin aiki. Na tara yi wa 'yan takara ta direbi bayan kammala musabaka a kowane mataki ƙarƙashin ofishin mataimakin jami'in musabaka. Na goma kyautata shigar alƙalai da alkyabba, rawani, suturu da sauransu. Na sha ɗaya sama musu kayan aikin alƙalanci kamar alƙur'anai, takardu, alƙalami, fayil da sauransu. Na sha biyu gabatarwa shugaban majalisar malamai dukkan waɗannan tsare-tsaren akan lokaci don tabbatarwa. Na sha uku buga takardar gayyata invitation da kuma rabawa. Na sha huɗu zana kwalan da yake ɗauke da sunayen 'yan takara, wato daga inda suka fito. Na sha biyar samar da wato fitilar aikin alƙalai da ƙararrawa. Na sha shida samar da alamomin kowane 'yan takara, wato official card da ake ba su. To nukɗanmu ta gaba, hanyoyin zaben alƙalai. Na ɗaya ya zamanto yana da takardar shaidar kammala makarantar koyon alƙalancin gasar alƙur'ani mai girma ƙarƙashin wannan ƙungiya, shi ne sharaɗin farko. Na biyu amfani da ƙwararrun malaman alƙur'ani da tajwidi don su zaɓo waɗanda suka cancanta daga cikinsu. Na uku tara sunayen waɗanda ake ganin sun cancanta, sa'annan a gana da su, wato a yi musu interview ko yi musu wata jarrabawa. Na huɗu a umarci kowane ɗaya ya yi karatu a cassette ya kawo akalla da ruwayoyi guda biyu. Na biyar, su lura da sharuɗin zaben alƙalai guda 12 waɗanda za mu ambace su yanzu. Bayan waɗancan abubuwa, to akwai kuma sharuɗin da za su lura da shi. Shara'i na farko, ya zamanto mai ingantacciyar aƙida ne ta Ahlus Sunna, ba ma ɗaukan ɗan Shi'a, ba ma ɗaukan wanda ba mu san shi ba. Na biyu, ya zamanto yana da ilimin tajwidi da ɗabbaƙa shi cikin karatu, don akwai wanda zai iya karantar da kai tajwidi amma ba zai iya ɗabbaƙawa a karatun ba, to ba zai iya alƙalanci ba. Na uku, ya zamanto aƙalla ya san ruwayoyi guda biyu, Hafsu da Warshu, domin su aka fi a wannan nahiyar tamu. Na huɗu, ya zamanto ya iya karanta Alƙur'ani da tajwidinsa. Na biyar, ya zamanto zai iya karanta wata ruwaya ko da nazari ce bayan waɗancan guda biyu. Na shida, an fi so ɗaya daga cikinsu ya zamanto hafizi ne na Alƙur'ani mai girma, kamar misalin da nai ɗazu, ɗaya daga cikinsu ne hafizi ne, shi ne ya taɓa alƙalin ya ce ya fai ɓata tun ɗazu. Saboda alarama in ka ɗauke wata aya sai ya ji a jikin shi, saboda karatun ya bi jini ya bi tsoka. Saboda haka inda alarama a cikinku in Allah yadda za ku riƙa samun wannan sauƙin. Na bakwai, shugaban ya zamanto mai haƙuri da juriya aiki da cika alƙawari. Idan kuka zaɓi shugaban alƙalai ba ya da haƙuri, to zai riƙa razana 'yan takara. Idan wani ɗan takaran ya zo an gyara masa, sai sake maimaita kuskure. Aka sake gyara masa ya maimaita kuskure, in yadda kike gure ce, kai an ce maka kaza kaza, to na gaba ba za a samu ba. Ya riga ya razana ɗan takara don ba ya da haƙuri. To ana son shugaban alƙalai ya zama so mai haƙuri. Ka ji gyaran da aka yi maka, an ce maka kaza, sai ya dawo ya faɗi kalma don ya ɗauka. Ya ɗauka kamar ya zama abokin shi. To Allah yadda za a samu abin da ake so. Na takwas, shugaban ya zamanto ya iya karanta ruwayoyi aƙalla 3-4. Sauran membobi biyu za su iya yin nazari, shi kuma ya zamanto aƙalla zai iya yin 3-4. Kaga ya ɗara su kenan. Na tara, mai lura da lokaci, time keeper, ya kasance yana da ilimin tajwidi gwargwado, kuma ya zamanto natsatse mai kamala, ba mai yawan gyangyaɗi ba. Su malam sukan ce an gaje. Yawa. A ce ba mai yawan an gaje ba. To, domin idan aka samu mai lura da lokaci yana gyangyaɗi, to za a iya wuce inda ake so ɗan takara ya tsaya. Ko kuma bai kai ba, yana cikin gyangyaɗi da ya farka ya danna. Kaga an ci haƙƙin na baya kenan. Saboda haka kar a saka ɗauki mai gyangyaɗi. Na goma, dukkansu su zamanto nutsatsu masu tsare, amana gwargwadon hali. Na sha ɗaya, aƙalla 2-3 daga cikinsu su kasance suna da fahimtar ilimin tafsirin Alƙur'ani mai girma. Na sha biyu, ya zamanto shugaban zai iya yin tangimi gwargwadon hali, don shi ne mai gyaran tangimi. In kuka zaɓi shugaban alƙalai bai iya tangimi ba, to in ya zo zai yi gyaran tangimi. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى سي لن تكرى بيد تنجيم وسيتي وأن ليس للإنسان نعم تحشي قبع دوني كينا ينا سوي قاني شي بيد تنجيم بطوي ما سيجي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى Saboda haka in yayi to zai gane cewa ba tangimin ne ba, ana so yayin. Waɗannan sharuɗa ne ake zaɓen alƙalai, lura da cewa su alƙalai su ne ƙashin bayan musabaƙar baki ɗaya, domin tsayar da gaskiya da yin adalci a gasar littafin Allah Alƙur'ani babban alkhairi ne. Shi kuma tsaye da adalci shi yake sanya nutsuwa ga al'umma, aminci ya watsa ta ko ina, wato danƙon zumunci da ɗaukaka ya sake karfafa tsakanin masu hukunci alƙalai da waɗanda ake yi wa hukunci. Na tuna wato lokacin da muka yi musabakar mu ta biyu a Bauchi, mun gama musabakar sai ya zamanto a ɗan takara gaba ɗaya sai suka taso suka ce ba za mu tafi gida ba sai sun ɗau hoto da mu. Sai muka yi ta kuka ne da su Mala Abubakar Rufa. Abin da muke tuna shi ne to muna nun ganin alamar Allah ya karɓi aikin mu, domin wasu idan suka gama musabakar to ba san ta inda suke fita ba. Na kuma tuna ko kwanan nan wanda ya gaya min yana nan a cikin ku anan ya ce da aka yi wata musabaka da aka gama alkali da alkali ne suke wa juna a sha. Ya ce billahi lazi ƙarya kake gyaran da kai ba na gaskiya ba ne, ba tamu ba a karan kumallahu ba musabakar ba. Sai ya ce ka yi haƙuri, in Allah ya daba ɗuba zan yi ba, na yi ne don kar a ce mutum ya tashi ba a mafutila ba. Yana nan a nan cikin a gaban shi aka yi, shi ne ya ba su haƙuri, ba wai maganar labari shi ma aka ba shi ba, shi ne yake ba wannan alƙali da wannan alƙali haƙuri. Ya raba faɗa a can wani gari ya kai abubuwan lura ga aikinsu. To yanzu an zaɓa alƙalan, to su kuma alƙalan idan za su yi aikin to ga abin da ya kamata su lura da shi. Abu na farko, tsarkake niyya ga aikinsu, tashi tsaye wajen yin muraja'at wato tilawar alqur'ani da tajwidai da tafsirai musamman na juz'in da za a yi a wannan shekara. Wanda aka zaɓe shi alƙali to zai rika shi ma ya rika sauka, inda mako mako yake sai ya da kwana uku uku ko kwana biyu biyu yana sauka don karatun ya shi ma ya motsa shi sosai. Sannan ya nemi tajwidai, ba tajwidi ɗaya ba, saboda wani tajwidin idan aka tambayi takara izhari misali yadda zai gaya maka ga harufan izhari, to ba haka mai wancan littafin zai gaya maka ba. To idan ka karanta wancan ka karanta wannan duk wanda ɗan takara ya faɗa, to kaga alƙali ba wai zai rinka buɗe littafi ya ce bari gani haka ne ko ba haka ba, a lokacin ya wuce, kai alƙali ne a lokacin ka riga ka karantu, don haka za ka yi alƙalanci akan abin da ka riga ka san shi. Saboda haka abu na uku, ɗa'a ga shugabanni da haƙuri da su. Wannan nukta ya kuwa alƙalai mu daɗa haƙuri ta yiwu. Yanzu misali an buɗe musabaka, buɗe musabakan nan da aka yi aiki ya sha kan kwamitin da za su lura da ku, ba kawo muku abinci ba har za a zo na yamma. To shugaban da aka ce mai juriya mai haƙuri sai ce akwai mai fura da nono a nan, a kirayen agaji su siyo mana. Kar ku damu da cewa dan ba su kawo muku abinci ba ku kuntume ku yi fushi, a'a ba ku san halin da suke ciki ba, ku yi haƙuri. Idan suka zo watakila za su ba ku haƙurin su ce ku yi haƙuri, abu ne ya sha kanmu, kuma watakila gobe ba za ku samu wannan ba. Amma ba komai ne dan an ce kai ne za ka yi kaza a ce komai sai ka same shi waka da waka ɗari bisa ɗari a lokacin da kake so ba. Saboda ka rinƙa haƙuri. Sannan na huɗu, taƙaita hulɗa da abokai da jama'a a dukkan kwanakin gasar. Wannan nukta ba ƙaramar nukta ba ce. Musabaƙar da ba tamu ba, idan aka tashi daga musabaƙa sai ka ga alƙali ya shiga motar da 'yan takara suke, sai ya ga alƙali ya tafi an ji an ci abinci da 'yan takara, haka ake yi Mala Abubakar ko ba ka bane? Amma mu tamu in aka ce an zaɓe ka alƙali, to ko da kai da wannan kuna kullum kuna haɗe abokai ne, to daga lokacin daga kwanakin ba magana abotan an ajiye sai ran da ka gama. Da haka in kuka zo ku yi alƙalanci da ku an tashi sai a ɗebe ku a mota sai a kai ku wani masauki a ajiye ku, ba za ku shiga hulɗa da mutane ba. Wannan su malam sun iktibasin mana wato abinda aka ce alkali ba a yadda ya rika zuwa kasuwa ba to har shiga cikin mutane saboda karkaje yanzu aje aga alkali ya kebe da wani dan takara to na wani gari zai ce yawa yana gaya mana inda zai je ko ba haka ba da yayi nasara kuma yace aha kai baka gansu ba musamman ma darasan mu na dazu social media in wani ya kauce gefe sai ya dauke sa hoto zai zo ka gani billahi lazi ka gani suna tare da su saboda haka to mu ba a wannan na biyar kiyaye amana aikin da aka ba su na shida sanya suturu irin wacce ta dace wato da karantarwar musulunci na bakwai na darawani ko yakwawa a dukkan kwanakin gasa na takwas rubuta tambayoyin da ƴan takara za su ɗauka tare da sanya sa ambulan na tara baiwa kowane ɗan takara maki da adalci na goma fitar da sakamakon gasar tare da adanawa kafin lokacin bayyanawa na sha ɗaya mika wa shugaban musabaka sakamakon gasar daga shugaban alƙalai in lokacin bayyanawa ya yi na sha biyu ɓoye sirri game da ayyukansu na sha uku a ji wannan magana da kyau na sha uku ya kasance ɗansa ba zai yi takara a wannan shekara ba in zai yi alƙalanci wannan ita ce matsayarmu in an zaɓe ka alƙali ɗanka ya faro musabaka daga makaranta ya zo reshe ya zo za ka yi alƙalanci a jiha ga ɗanka kuma zai yi musabaka a matakin jiha to kai ba za ka yi alƙalanci ba shekarar ka sauka wannan ita ce ƙa'idarmu sai ƙa'idojin da suka shafi ‘yan takara wannan ƙa'idoji guda 14 da za mu karanta lalle ne a karanta su kafin a fara musabaka don kowa ya ji na farko lalle ne kasance ɗan takara ya haddace dukkan izikon da zai yi takara da su baki ɗaya kuma a jere idan mutum zai yi izo hudu misali to kare ce na haddace amma zuwa nasi da na haddace amma zuwa nasi a nan to na kuma haddace daga farkon bakara zuwa sai ya kulu ai hudun ne daidai to amma kuma a jere ake son su saboda haka in zai yi bai haddace izu hudu a jere ba bai cika ka'idar shiga wannan sashi ba duk sashin da zai shiga sai ya haddace su a jere na biyu ba zai canza sashin da ya zaba a jikin fom ɗin shi na shiga takara ba na uku ya zamanto ba shahararren malamin alkur'ani bane da aka san shi a ƙasa na hudu ya zamanto ɗan takara ya tsaya a kan ruwaya ɗaya a lokacin da yake karatu na kan ba da misali muna alƙalanci a matakin jihar Filato lokacin ana haɗe sai aka zaɓi manyan baƙi masu jawabi shekarar aka ce wani malami ne daga jama'atu Nasarar Islam tunda a bayyana aka yi shi zai yi ranar buɗewa a sheikh shi ne zai yi ranar rufewa sai muka je to wancan fadda ya karɓi bututun magana ya ce wai jama'atu mai take yi ne ya ce ku ba kwa ba da 'yan takara izala ga asibiti ga makarantu ga masallatai ga waku jama'atu wai me kuke ne ye mus suka mimmike tsaye ya ce billahi lazi gaskiya na faɗa to da shekara ta kewayo sai suka samo ɗaya daga cikin wasu alaramomi masu yin masaffa a masallacin cikin gari suka ce ki shiga musu takarar izu 60 da tajwidi da tafsiri to da ya zo jan farko sai muka ja masa cikin suratul nisa'i ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها تيجي ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله او ندخله نارا خالدا فيها ويناسو yana so ya gaya mana cewa ana iya karantawa da yudkhilhu ko kuma nudkhilhu hafsu da warsu saboda haka sai ne sai tu arama ina ka samu au au din kuma na ta shigo ina ta daga ina take saboda haka ya tsaya kan ruwaya daya atamu kuma ta kungiya akwai wani alaramma ya saba shiga musabaka da muka zo musabaka yan taya mun san shi warshi yake yi kullun yana yin warshi to ranar da muka zo sai nace masa alaramma wace ruwaya zaka sai ce to bana zan taba hafsu nace bana ba warshi yace a zan taba hafsu to da aka ja masa jan farko kafin fa mudire amma gyara ya fa 20 to last speaker da yake mai kyau ce kan san ta entire da yake haka sai ce ni da hafsu warshi na ma nayi wannan saboda haka nace to arama ko zaka koma warshin ne yace a to ai na gama shan wayayi wannan shida ya zamanto shekarun danta wato dan takarar nan ba su wuce 25 ba in ko sun wuce haka sai dai ya shiga sashin nazari ko wanda aka yi wani bayani a kansa na bakwai dangane da musabakar ƴan takara mata an taƙaita su a makarantunsu har zuwa karamar hukuma tare da lura da ka'idar musulunci a kai daga cikin tsarinmu shine in za a yi musabaka na mata sai a ce to da safa za su zo an taƙaita masu zuwa sai alƙalai sai jagorori da ƴan takara mata za su zo su yi musabaka da yamma da daddare ƴan takara maza ba macen da za ta zo ranar da za a rufe idan za a fara kiran waɗanda za a ba su kyauta matan za a fara kira a raba musu kyaututtuka sai a ce an sallame su kowa ta tafi gida sannan sai a ci gaba da nan mazan in za mu kai isha'i sai mu kai isha'i da maza wannan yana daga cikin tsarinmu na takwas wajibi ne ɗan takara ya shiga irin ta musulunci kamar babbar riga ko doguwar riga tare da rawani da hula wannan ita ce shigar da ake so duk ɗan Najeriya a ga to shiga ce ta kamala da za ka je musabaka ta duniya a ce ka sauka a maka yau kana cikin ɗan takara daga Najeriya sai ka ce kai gobe za a fara musabaka ka ga liman gashi nan ya zo ya wuce wanda ya maku limanci a maharamin maka ya sa doguwar riga fara ya yafa rawani ya sa alkyabba ka ce kai ma bari ka je wancan shagon sai ka sai doguwar riga ka sa rawani ka ɗora alkyabba ai ka yi shiga sosai irin ta limamin maka da aka kira ka sai kai wannan shigar ka fito to ba ka da makin hai a ko ɗaya don ba irin shigar ƙasarku ba ce ɗan Malaysia in zai yi musabaka sai ya ɗaura zani joji daga jeren wando yawa to shi ne ya ci haya ɗan Masar ko ya saka hular salma shita da doguwar riga irin wadda Sheikh Abubakar Gumi yake sa wannan ko kuma ya sa coat ya ɗaura wuyansa to ya ci haya ɗan Najeriya sai ya sa babbar riga shi ne ya ci haya da sauransu na tara wajibi ne ɗan takara ya zama zaunannen jihar ne ba aro shi aka yi lokacin gasar ba ba a aron ɗan takara na goma duk ɗan takaran da ya yi rashin ɗa'a lokacin karatun shi za a rage mar maki 11 misali ɗan takara sai ya yi musabaka sai ya zo alƙalai suna tambayar shi me hukuncin kaza sai ya faɗa sai alƙalin ya ce ba haka ba ne sai ya ce wa alƙalin haka ne mana to ya yi rashin ɗa'a alƙalai ba za su ce masa komai ba sai su cire mishi maki 11 don ya yi rashin ɗa'a sai a cikin doka ga ta nan za mu karanta ta gaba ba a yadda ɗan takara ya zo da wayarsa wurin karatu ba tana bude. To sai dan takara yana zaune an ja masa sai aka yi masa waya.
Ina musabaka kai haɗu.
Kaga bai girmama abin da yake yi ba. Saboda haka za a cire marmaki 11 da sauransu. Na 11 wanda zai shiga takarar izu 60 da tajwidi da tafsiri lalle ya zamanto ya karanci ilimomin qira'o'i da tafsirin juz'in da zai yi takarar akai kuma da larabci. Na 12 wajibi ne dan takara ya kasance a wurin zaman shi a dukkan kwanakin gasar kuma ba wato a koda yaushe ba a yadda ya tashi ba sai dai inda babban uzuri kuma sai ya samu izini. Na 13 duk wanda zai yi karatu ya tabbatar ya kashe wayarsa kafin wato ya taho wajen wannan kan kujera don gabatar da karatu. Na 14 wanda duk aka kira shi so uku a lokacin gasar to ba za a sake kiran shi ba sai dai inda wani babban dalili. To kwamitocin musabakar ga su nan yana hannunku, bari mu tsallake su don mu faɗa wani sashi. To a sashi na biyu sashin ƙarawa juna sani, kamar yadda muka ambata a jawabanmu na jiya na buɗewa, an fito da wannan sashi ne don samun karantar da jagororin wannan ƙungiya a kowace shekara a sauƙaƙe. Na biyu maluma na samun damar bincike na ilimi don karantar da al'umma. Na uku ƙarin haɗin kan wato maluma da shugabanni a duk da dukkan mabiya. Kuma wannan semina an fara ta ne tun a 1411 da kuma 1412 a Azuzuwa a Sarkin Mangu. Sa'annan aka dawo 1413 zuwa bana aka dawo ana yi a babban ɗakin taro. Idan aka ƙidaya wannan duk da ba mu haɗa ma da na Azuzuwan ba shekaru 32 kenan. Saboda haka wannan aiki shi ma ga matakan yadda ake yin su nan suna hannunku. Za mu koma wato faɗakarwa da abubuwan lura na musamman game da ƙa'idoji da suka shafi waɗannan ayyuka na musabaka. Na ɗaya, fara shirya aikin a kan lokaci. Ba a yin nasara aiki sai an yi fara shirya shi a kan lokaci. Duk inda aka shirya ba a gaggauce to za a yi ta samun tuntuɓe. Na biyu, gabatar da neman amincewar aikin da shugaban majalisar malamai a kowane mataki. Coordinator baya yin abu kai tsaye, idan ya shirya suka tattauna abubuwan nan da muka ambata to zai ɗauki abin ne ya kai wa shugaban majalisar malamai don a tabbatar wannan abu kaza an amince muku ku ci gaba. Wannan shi ne tsarinmu. Na uku, jagorantar waɗannan ayyuka yana ofishin coordinator ne da mataimakansa. Sai dai zai riƙa gabatar da rahoton ayyukan ne akai-akai ga shugaban majalisar malamai, ko wata buƙata ya riƙa gabatarwa lokaci-lokaci har a gama. Da wannan nake kira don Allah shugabannin malamai na jihohi da shugabannin malamai na ƙananan hukumomi da rassa, don Allah a rinƙa sakarwa jami'an lura da musabaka mara a kan aikin. Shugaban majalisar malamai kai shugaba ne jagora, haka ashe yake mana, ya ba mu aikin to ya kuma ba mu damar mu je mu gudanar, mu kuma ba mu gudanar da shi sai mun zo mun gabatar ya amince sannan mu ci gaba. To kar mutum kuma yana shugaban malamai shi ne da zuwa neman kuɗi, shi ne da neman masaukai, shi ne da neman kyaututtuka, to me aikin coordinator, me aikin mataimakansa? Saboda haka dan Allah a sakarwa waɗanda abin ya shafa su yi aikin idan aka yi zamanto sun yi aikin to abubuwan za su samu alkhairi wato za su samu alkhairi sosai a ciki a zo a baka rahoto ya fi daɗi akan kai kaje muna fata Allah ya taimake mu na hudu dukkan waɗannan bangarori da aka bayyana a baya za su yi la'akari da aikace-aikacen kwamitoci da aka zayyana su su yi aiki da shi gwargwadon hali a dukkan matakai na musabaka. Na biyar kwamitin alƙalai suna yin shekaru uku ne a mataki na ƙasa biyu a mataki na ƙananan hukumomi kuma a guji gadarwa waɗansu a ce duk shekara su za a gani duk shekara su za a gani duk shekara ba a ce ku canza alƙalan duka ba ana son aƙalla biyu zuwa uku in a mataki na ƙasa ne to a rika canza su ai ba ku taɓa ganin an ce an dawamar da wasu koyaushe a mataki na ƙasa ba ko ba haka ba to haka yake a tsarin a mataki na jihohi haka yake a ƙananan hukumomi haka yake a rassa in ba haka ba za ku kashe masu zuwa karatun jiki ai wani ya koya ya cancanta yayin amma bai ci aswana ne saboda haka a gyara wannan na shida sauran kwamitocin ayyuka kuwa ana iya canza su duk lokacin bukata wato in ya taso na bakwai jihohi su rika ƙarfafa yaransu da kyaututtuka da suka dace a wannan lokaci da kuma wuri akwai waɗanda suke musabaka sai su yi musabaka sai su ce ranar rufewa za a faɗa abinda suke yi shine ba sa so su ba da kyautar ko ɗaya muna da labari in ba su daina ba to muka zo irin wannan Allah da za mu faɗi list ɗinsu in ce jiha kaza ba ta yi gari kaza ba sa yi yawwa a tuba a daina na takwas majalisar zattaswa na da damar ɗora kowane kwamiti wani aiki da ya bujiro don su gudanar da shi in ya dace da su na tara dukkan kwamitin da yake da buƙatar kuɗaɗen aiki zai wato sai sun rubuta takardar buƙatar hakan shugaban kwamitin ya sa hannu sai ya miƙa ga ofishin coordinator don tabbatar da wannan buƙatar na goma babu jihar da aka bata damar ta gudanar da musabaka har sai ta samu umarni daga ofishin coordinator na ƙasa haka abin yake har zuwa ƙasa wanda kowace shekara mun ɗauki matakin a inda ake musabaka ta ƙasa to anan muke ba da tsarin musabaka ta baki saboda haka musabakar da muka yi a Kano to mun ba da tsarin abin da za mu yi na shekara mai zuwa Allah da yana nan a hannun coordinatoci na ƙasa don haka ba ma ba a latti na sha ɗaya bayan an kammala musabaka lalle ne a fidda sakamakon gasar baki ɗaya a kuma rarraba shi ga jami'an musabaka na kowace jiha a mataki na ƙasa haka abin zai kasance a ƙananan hukumomi da rassa sai kuma na sha biyu wajibi ne a kowane shugaban wato wajibi ne ga kowane shugaban kwamiti ko wakili ya dinga halartar taro a duk lokacin da aka kira kuma akan lokaci sai dai inda babban uzuri kuma ya sanar na sha uku duk wakilin da aka samu bai halarci taro sau uku ba tare da kwakkwaran dalili ba ana iya canza shi na sha hudu a dukkan ƙarshen musabaka a kowane kwamiti ya miƙa cikakken rahoton yadda ya gudanar da aikin shi ga majalisar zattaswa ta musabakar a wannan lokaci na sha biyar zaɓen shugaban taro da babban bako mai jawabi da sauran manyan baƙi a ranakun buɗewa da rufewa da masu miƙa kyaututtuka ga 'yan takara aiki ne na jami'in kula da musabaka da mataimakansa a kowane mataki na sha shida dukkan waɗannan ƙa'idoji da sharuɗai da muka ambata da waɗanda za mu ambata a tabbatar an bi su bisa tsari na shari'ar musulunci na sha bakwai masu raba ƙafa a musabaka kuma ba a yarje musu shiga musabakar mu ba kasancewar su ba masu biyayya ba ne na sha takwas waɗanda ba sa shiga gasar a matakan da aka ambata kafin a zo na jiha a ce za su tafi na ƙasa ba a yarje musu shiga musabaka ba ɗan takara bai yi musabaka a ƙaramar hukuma ba, ba a yadda ya yi ta jiha ba. Ɗan takara bai yi ta jiha ba, ba a yadda ku kawo shi ya zo ta ƙasa ba. Wannan ita ce ƙa'ida. Na 19, waɗanda ba su da cikakkun alƙalai da za su wato da suka cika ƙa'idar alƙalanci, sai su nemi cikonsu daga sama da inda suke. Jiha suna da alƙalai guda uku, misali ba su da biyu, ukun nan su suka cika ƙa'ida, to ba a yadda ku haɗa da kowa ba, sai ku rubuta takarda zuwa ofishin musabaka ta ƙasa cewa kuna son a ba ku cikon alƙalai guda biyu. A mataki na ƙasa, to ana iya shiga wata jihar a ce to an ba ku wane da wane, sai su zo su haɗu da naku guda uku, sai su yi alƙalanci, saboda adalci ake so a yi. Wanda ya je alƙalanci ko ya yi dace, in bai san ƙa'idar ba, to ɗan wuta ne. Wanda ya san alƙalanci ya yi zalunci, ɗan wuta ne. Sai wanda ya koya ya kuma yi adalci wajen alƙalanci, shi ne ɗan aljanna, shi ɗaya. Allah ya sa muna cikinsu. Na 20, dukkan jami'an musabaka waɗanda suke sama da inda suke na faɗi wannan. Na 21, tadribi kuma ofishin mataimakin coordinator ne yake lura da harkar karantar da 'yan takara, inda ana yi a matakai duk da muka ambata. Wallahi kuma da kun huta a jihar ku, in aka kira ɗan takarar garin ku, gaban ku ba zai rika faɗuwa ba. Amma a kira ɗan takara daga jihar ku, kana zaune ka ce a kai dai kun kara, dama ba ku koya musu ba. Da kun koya musu, za ku zaci in Allah ya yarda, su ma za su yi nasara. Saboda haka, na ƙarshe, a kiyayi wato gasar local amma dukkan matakan. Akwai waɗanda suke kin ɗauka, idan aka zo za a yi musabaka ba a ɗauka, iske wasu ba sa so su kashe kuɗi, ko kuma a zo za a ba da sunayen 'yan takara, sai mutum ya ɗauko irin wannan ƙaramar takarda haka, ga sunayen yaranmu 'yan takarda kit haka. Wani ma saboda yanzu zamanin ya zama na Turawa, ko sai mutum ya bugo ma waya yana ɗakin iyalin sai ce zan harbo maka sunayen. To ba ƙa'ida ba ce, sai ka rubuto a takardar da za a gane daga garinku ne harkanmu ɗaya, ka sa hannu a jikinta, sannan a kawo. Kaga mu a mataki na ƙasa form muke bayarwa, sai da hoton ɗan takara, sai an cika, sai coordinator ya sa hannu, ɗan takarar ya sa hannu, sannan ka kawo. Kaga ƙa'idojin nan da muka ambata, ba wanda kuma zai da ya ce ya canza, da izo huɗu ne ya koma izo biyu, babu. Tunda ka cika har ka sa hannu. Saboda haka a kiyaye wannan. Kuma recording ɗin nan a ɗauka yana da gayar muhimmanci. Akwai lokacin da alƙalai zai zamanto sun zo duk abin da za su duba, sun duba da wannan komai nasu ɗaya ne. Sai a ce a koma a je a duba wani abu. Cikin abin da za a duba mafi sauƙi shi ne sai a duba wane wace shigar ya yi. Da zuba mun yi misali ba? To idan misali wani ya zo da babban riga da shiga ya sa hula amma sai ya fara wani, wannan kuma da ya zo shi da ya zo da babban riga da komai sai ya naɗa rawani, waye a gaba? Wanda ya naɗa. Wani kuma shi ma wannan ya sa babban riga, wannan ya sa babban riga, amma haddaji ya yi, ƴar ciki daban, wannan daban, wannan kuma ya sa ta cikakkiya. Kaga ɗaya yana gaba da ɗaya. To ba za a gane wannan ba, tunda ɗaliban suna da yawa, sai an koma ga hoto. In kuka yi rowa fa ba za ku gane ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillah. Malam Aminu Yusuf Nuh, Allah ya saka da alkhairi game da wannan faɗakarwa da kai a cikin wannan aiki na ofishinka, wato zama coordinator na musabaƙar karatun Alƙur'ani mai girma da kuma wannan taro da muke wato seminar mun dai ji ka'idoji sannan mun ji manhohi sannan kuma mun ji yadda ake tsarawa kuma ake gudanarwa to Allah ya bamu ikon kiyayewa dama na faɗa muku cewa an bada wanda ya dace ina tunawa lokacin da wannan kungiya ta yanke shawara fara ta musabakar mana Aminu shine ya jagoranci kwamiti wato na ka'ir wajen wannan musabaka aka buga shi ya zama littafi aka rarraba shi ga jahohi wanda su kuma suka rarraba shi ga kananan hukumomi to har yanzu dai wayannan dokokin su ne sai dan abin da ake samu na canjin mataki mataki category kila ce za a izo biyu ko a ce za a izo hudu ko izo biyar amma dai dokokin su ne sannan ina son dan yi fadakarwa kada mutane su samu wahami mana Aminu ya yi magana game da mutum ya karanta littafai na tajwidi daban-daban domin bai san wani littafi ne dan takara ya karanta ba har yi magana da misalin harufa na izhari ba malam yana mai harufan izhari suna da bambanci ne a cikin littafin tajwidi ba harufan izhari da sauran hukunce-hukunce duk ɗaya suke a cikin littafi na ɗaya da na biyu da na uku da har na nawa ka karanta sai dai ba mamaki akwai ta kadimi da ta akhiri a ce wani ya gabatar da alhamza wani ya gabatar da ha'un da sauransu an gane wannan ko shi malam kenuhi ba yana ne akwai bambanci tsakanin harufan izhari daga littafi zuwa littafi ba duk adadinsu guda ne a kowane littafi ne na tajwidi sa'annan akwai gaba da malam ya bayani ta cewa mu'amala da mutane da alƙalai suke yi wanda wannan kungiya a tata ka'idar ba a wannan mu'amala wannan yana cikin abin da yake wahalar da ni lokacin da nake alƙalanci musamman a mataki na ƙasa a Sheikh Muhammadu Sani a Yajingir zai shigo ana musabaka wasu za su samu tashi su je su gaida shi kamar shugabannin malamai shugabannin gudanarwa da ire-irensu to amma an daure ni da wannan ka'ida ba da ma in tashi in je in gaishe shi wannan abu yana wahalar da ni amma kuma sai na ga akwai hikima ciki ni an kare ni ba za a ce malam ya nan kwanta min ga wanda yake so ya ci ba shi kuma an kare shi ba za a ce ya nan kwanta ma alƙalai ga wanda yake so ya ci ba kuma masu sauraro da yan takara an lankwanta an kare ku ba za ku zarge ni ba ba za ku zarge malam ba to yana an ce ba za mu tashi mu je mu gaida malam ba to wa za mu je mu gaya kuma lokacin da muke bisa kujera aikin alƙalanci to wannan tsarin yana da muhimmanci sosai kuma abinda waɗancan ke yi su kuma gaurayewa ɗin da yan takarar da kowa a yadda aka ga dama to ya jawo ma wannan waccan musabakar matsaloli muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon kiyayewa zabanin ci gaba akwai ma'inda suka rubuto cewa suna son su yi ta'aliki na farko da za mu gabatar shi ne malam isma'ila mamman daga jamhuriyar Nijar idan yana kusa sai ya gabato kuma yana da minti ɗaya da rabi okay to haka suka na'am Muhammad Sulaiman mamman daga jamhuriyar Niger ai na san shi haka aka bani sunan ne assalamu
alaikum bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dahu Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam da farko muna addu'a ga muassis na wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna assasawa almarhuma sheikh isma'il idris bin zakariya muna masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya jikan malan Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahma haka kazalika muna addu'a ga wato malamin malam cewa a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa malaminmu, babanmu, shugabanmu, shugaban majalisar malamai ta ƙasa da ƙasa, Sheikh Muhammad Alhaji Sani Yahaya Jangir, muna masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa lafiya, Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka masa, muna masa addu'a Allah ya kare shi, Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi nasara a cikin wannan jagoranci, Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da gidan aljanna. Yan uwa gaba daya muna muku addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muna da alkhairi gaba daya. To Allah hakika mun saurari wato kamar yadda shi mai gabatarwa yayi bayani, an ba da takarda inda ya kamata cewa da Malam Hafiz Aminu Yusuf muna masa addu'a, wannan bayanan da ya bada to Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi. Jama'a mu ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wallahi lokacin da Malam Aminu Yusuf yake karanta ka'idoji na alƙalai da ka'idoji na 'yan takara, wallahi sai ni ga musabaƙoƙin da nake ganin ake gabatarwa a cikin ƙasarmu ta Nijar gaskiya ya saba ma duk abin da shi Malam Aminu ya karanta. Shi yasa gaskiya ana samun matsaloli sosai a irin waɗannan musabaƙoƙi. Kamar yadda ya yi bayani, an ayyana wanda ya kamata ya ci, to haka ake yi. Wani sai kaga ya shigo da wasu tuwa ga sunan bai kamata ba, amma sai ya zauna yin musabaka, in shi ake nufi ya ci kuma shi zai ci. Wannan ina nufin wato musabakoki wanda ake yi a cikin wato ƙasarmu ta Nijar, musabakoki ne na wanda sun saba ma ƙa'idoji, wanda wannan musabakokin ana yin su ne don neman wato me ake cewa don neman kuɗi. Saboda haka wannan kungiya ta yi wannan tsarin ne ba don komai ba, don kare mutuncin shi alƙali kuma da kare mutuncin shi mai karatu alƙur'ani, bi ma'ana wannan ɗan takara, haka kuma don kare mutuncin waɗanda annan zaune, kada a zargi kowa. Amma in ka zo wani wuri sai ka iske ana musabaka kuma ana hayaniya, a ƙarshe abin sai ya ƙare da faɗa, abin sai ya ƙare da tashin hankali, saboda ba a bi ƙa'idodi ba. Saboda haka jama'a, zaman mu lafiya shine waɗannan ƙa'idodin da aka shimfiɗa mana na cewa idan mun ka bi su to za a cimma nasara. To da Allah, ina addu'a ga coordinatoci waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora ma wannan aiki, su ci gaba da wato girmama waɗannan ƙa'idodi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu nasara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
To sai mai ta'aliki na biyu shi ne Malam Muhammad Sani Abubakar Akara daga Ghana, sai ya gabato shi ma yana da minti ɗaya da rabi.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرقو منا قيدا ناس جابورن شموانا كنجيا مصمم shugabanmu, shugaban malamai wanda ke tafiyar da kungiyar nan a yanzu, tare da shi gaba daya muke addu'a ga wanda ya assasa wannan kungiya, Allah ya ji kanshi. Alhamdulillah da yake ba dogon lokaci nake da shi ba, na ba ta shi da wadansu bayanai, ka gane abinda ke ciki duka shine wannan kungiyar ta karantar da mabubuwa masu dama, wanda kungiyar nan tana nuna muna ka dogara da kanka, dogoro da kai. Ka gani lokacin da aka fara tawaye, lokacin ina a Bakilifi ina karantarwa tare da su Alhaji Ali Tufa, su ne abin da aka ce shi ne shugaban agaji na ƙasa. So lokacin irin jayayyen da aka yi, irin yanda na samu damuwa, sai na kasa gane yadda zan gani kungiya. sai na zo na baro wurin na zo shagamu abin ba kai na zo na baro shagamu na dawo zango ata sai na samu labarin malam talaha sai na je wurin malam talaha Allah ya saka mishi da alkhairi to alhamdulillah malam talaha ya bar mun karantu da abin da ba mu sa littafin shawarin shi ba don ya bari mun gane cewa ka tsaya sai daki shine zai bar ka je gaba ba muna yawo da hankulan mu ba kuma ya bar muka gane idan kana saye da gaskiya ko kai ka daina kai ne kungiya ba jama'a ba don Allah madaukaci ya ce idan ka bi aksar minan nasi dilluka an sabilillah sai muka tsaya kan wannan yanzu aka gana da na je gana haka nan ne za ka ga kaman da ake musabaka gana ana iya a ce gobe akwai musabaka gari zai waya ce an gama kaga wasan yara ne yasa ni gaskiya ban shiga cikin harkan abin nan muka je kaza sai ka gani baka gane kai za ka sani na ganye jikina to abin da ya zai dame ni sosai shine lokacin da shugabanninmu suka bar nan za su je Atibubu inda naje na nemi malam Abdallah naje inda naje ya fito Atibubu naje Atibubu aka ce yayi tafiya to na samani ya dawo Nigeria ne haka sai na sake sai ban gani shi har lokacin da muka zo muka hadu a nan wata shekara a cikin seminar haka to sai ya kasance muna da nesa da juna wanda aka ce shugabanninmu na zuwa daga nan zuwa wurin malam Abdallah gaskiya sai na samu damuwa ya za karbi shugabannin nan ina zuwa masallatu wanda inda kai zai yi wa'azi inda an gani kowane malami ne za su tofo shi amma ba mallakanmu ba ne sai kasance inda shugabanninmu suka zo damuwan da muka samu sai bar muka tashi muka tsaya dole sai mun samu mallakan masallacinmu to mun samu matsaloli da yawa amma in Allah ya da nasara nan kusa-kusa don masallacin ana nan ana aiki saboda wurin sabubuwa kadan ne akwai wanda za mu jajara Allah ya sa mu dace da haka Allah ya saka wa jagorancin nan da alkhairi wanda ba zai iya kira sunaye ba amma malam Talha dai na kira sunan shi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
to malam Allah ya saka da alkhairi
to adala abari idan kin ga yaren gane guda
eh
an yanon amutiye yayi sai mu kai wa internet so huwa gana huwa hifana huwa yaya wai akwa wai in ya friend izalatul bid'a wa iqamatus sunna de ash-shaykh isma'il idris ana adibaye na akwa biya ni yasin a ne ya friend izala Ashaykh Ismail Idris ana adibaye anti sai wuce sai obi a friend ho izala waye obi a wobi a ya wura mu wa ba ya su sai wa kasai wa sai okuonu yanke okuonu yanye fi wo mu sai nyam sumu ko a anti sai wo kasai wo ko wani mu a bra izala mu ana obati nyam sumu asi wa salamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi sai mai tarihin mu na gaba shine shugaban majalisar malamai ta jihar Gombe a Sheikh Hamza Adam Abdul Hamid Gombe a kan kuma na
dajidatan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa barakallahu alaykum ya jama'atul muslimin